sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, da fatar an tashi lafiya. Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ta'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Alhamis 3 ga watan Nuwambar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga Ibrahim da kanin labarai.
To Hanifa, fadar shugaban Amurka ta White House ta zargi Koriya ta Arewa da jigilar dimbin albarusan bindigogin artillery zuwa ƙasar Rasha a boye. Wata tawagar Iran za ta tafi Vienna don tattaunawa da hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai sa ido kan makamin nukiliya, a cewar ministan harkokin wajen kasar Hussein Amir Abdullah jiya Laraba. An shirya shugaban Jamus Olaf Scholz da wasu manyan 'yan kasuwa za su gana da shugaban China Xi Jinping gobe Juma'a.
To kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa yayin da wasu kasashen duniya ke fuskantar kalubale ta fuskoki daban-daban, masana sun ce mafitar ita ce a yi koyi da abin da magabata suka yi.
Mutane su gyara halayensu, domin in ba su gyara halayensu ba, ko da Allah ya zo da shugaban kirki, sai kuma kaga Allah ya dauke abun shi.
Za kuma a ji cewa kungiyar kristoci ta kan reshen jihar Kaduna ta bayyana yadda matsalar tsaro ta shafi karfin tattalin arzikin mambobinta. Lamarin da ta ce shi ne yasa aka samu karancin masu zuwa ibada Jerusalem a bara. Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma muna tafa da shirin domin iyali, wanda Agheri Grace Abdu ta shirya kuma za ta gabatar. Amma kafin nan, Ibrahim zai ba mu kashi na farko na labaran duniyar.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Fadar shugaban Amurka ta White House ta zargi Koriya ta Arewa da jigilar abin da ta kira dimbin albarusan bindigogin artillery zuwa ƙasar Rasha a boye don mara mata baya a mamayen Ukraine da ta yi. Bai magana da yawun Majalisar Tsaron Ƙasa ta Amurka John Kirby ya ce Amurka ta yi imanin cewa Koriya ta Arewa na a ta bakin sa ƙoƙarin nuna kamar tana tura makaman ne zuwa gabas ta tsakiya ko arewacin Afirka. Ya iya yi kiyasin adadin makaman da ake turawa don mara baya ga fafutukar da Rasha ke yi din. Kirby ya ce Koriya ta Arewa na samar da makaman ga Rasha a boye, to amma har yanzu muna sa ido a kai don mu tabbatar ko shin tabbas an karbi makaman. Ya kara da cewa Amurka na da masaniya game da ƙasa ko ƙasashen da Koriya ta Arewa ke iya tura makaman ta wajensu, to amma ba za ta bayyana ba. Saboda gwamnatin Amurka na ci gaba da nazarin yadda za ta mai da martani kan wannan mataki na Koriya ta Arewa. Wata tawagar Iran za ta tafi Vienna don tattaunawa da hukumar Majalisar Dinkin Duniya mai sa ido kan makamin nukiliya, a cewar ministan harkokin wajen ƙasar Hussein Amir Abdullah jiya Laraba, a daidai lokacin da tattaunawa kan batun farfado da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 ta cije. Iran za ta tura tawagar cikin kwanaki masu zuwa, saboda ta fara tattaunawa tare da inganta haɗin kai tsakaninta da hukumar ƙasa da ƙasa ta sa ido kan makamin nukiliya IAEA, abinda Amir Abdullah ya gaya ma manema labarai kenan a birnin Tehran. Bai yi cikakken bayani game da mambobin tawagar ko takamaimiyar ranar fara tattaunawar ba. Hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya mai sa ido kan harkokin nukiliya ta sha matsa lamba ma Iran kan ta yi bayani game da yadda aka yi wasu abubuwan nukiliya suka kasance a wasu wurare uku da bata bayyana kasancewarsu ba tun farko, wanda wannan wani muhimmin al'amari ne wanda ya kai ga amincewa da wani kuduri na yin Allah wadai da Iran a wani taro na kwamitin zartaswa na hukumar ta IAEA. An shirya shugaban Jamus Olaf Scholz zai gana da shugaban China Xi Jinping gobe Juma'a. Scholz na jagorantar wata tawaga ce ta manyan 'yan kasuwa a matsayin shugaba na farko daga wata ƙasa ta Turai da zai kai ziyara China tun bayan barkewar annobar COVID-19. Wannan ziyarar na zuwa ne ƙasa da mako biyu bayan da shugaban China Xi Jinping ya samu wa'adi na uku wanda hakan bai taɓa faruwa ba. Sashin sinanci na muryar Amurka ya yi hira da Jock Whitkey, shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta Turai a China, ranar 27 ga watan Oktoba. Whitkey, wanda ya yi shekaru 30 a China, fitaccen masani ne kan harkokin tattalin arzikin ƙasar, wadda ita ce ta biyu mafi girmar tattalin arziki, wanda ya ce a bayyane ke cewa Xi Jinping na tattara manyan magoya bayansa, kuma wasansu ma ba su kai waɗanda suka gada gogewa ba.
Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko. Yayin da wasu kasashen duniya ke fuskantar kalubale ta fuskoki daban-daban, masana sun ce akwai magani ga kowane kalubale sai dai in ba a yi amfani da shi ba, yadda zai kawo waraka. Wannan na zuwa ne lokacin da masana ke ta karfafa gwiwar jama'a akan amfani da koyarwar magabata irin su Mujaddadi Shehu Usman Danfodio da makamantansa domin fita daga matsalolin da suka shafi jama'ar duniya. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Da jimawa, masana ke tsokaci akan ayyukan magabata waɗanda suka samar da al'ummomi na gari, waɗanda suka rayu cikin zaman lafiya da yalwa a sassa daban-daban na duniya. Dr. Abdullah Hakim Quick na cibiyar nazarin addinin Musulunci ta Toronto da ke Canada na daga cikin masana da ke da'awar koyi da ayyukan magabata, wanda ya tsokaci akan faɗi tashi da sadaukarwa da shehunan Musulunci suka yi a duniya. Inda karkata ga gudunmuwar Shehu Usman Danfodio daga yankin Africa.
The name of Sheikh Usman Danfodio is being mentioned all over the Americas. His writings are being studied.
Ana ambaton sunan Shehu Usman Danfodio a faɗin ƙasar Amurka. Jama'a na karatun rubuce-rubucen sa. Kuma wannan dama ce gare mu mu amfana da wannan babban malami. A cikin littafin sa na Iya Usuna wa Akmalul Bid'ati, ya yi tsokaci akan yadda za a magance matsalolin rayuwa da ke fuskantar jama'a. Kuma shine abin da muke nema a halin yanzu.
Why should we benefit from the Sheikh?
Me yasa muke jin zamu amfana da koyarwar Shehu Usman Danfodio? Zamu amfana da ita ne saboda muna son sauyin rayuwa, muna son al'umma ta gari, domin ya kawar da munanan halaye cikin jama'a, ya gyara munanan ɗabi'u tsakanin musulmi da ma waɗanda ba musulmi ba, ya kalubalanci zalunci tsakanin shugabanni. Masana na ganin cewa da za a yi amfani da wannan koyarwar da makamantanta za su iya zamowa magani ga cututtukan da suka shafi al'ummar yau. Dr. Ahmad Gumi na daga cikin masu wannan ra'ayin.
Muna da magani sosai mana, tunda ba za mu ce ai wannan rubutu ne ba mu gane ba, to ga mutane ma Allah iko muna. Mutane su gyara halayensu, domin in ba su gyara halayensu ba, ko da Allah ya zo da shugaban kirki sai kuma kaga Allah ya dauke abun shi.
Har wasu daga mabiya addinin Kirista sun aminta da cewa waɗannan ayyuka da ake bayani a kai suna da amfani ga rayuwar jama'a ta yau.
Sam Eze Tobi Bahara, the Sarikin Igbo the third. Islam itself is a religion of peace. And
I believe Eze Tobi Bahara, Sarikin Igbo na uku. Musulunci shi kanshi addini ne na zaman lafiya, kuma na yi amanna duk abinda masanannan ke faɗi suna yi ne don zaman lafiyar ƙasa, musamman ganin mai alfarma sarkin musulmi ya mayar da hankali akan samun zaman lafiyar ƙasa. Shi ya sa ma na halarci wannan taron na da'awar samar da zaman lafiyar ƙasa. Amma akwai hanyar da zan bayar da tawa gudunmuwa zan yi. Duba da irin gudunmuwar da magabata suka bayar wajen gina al'umma mai cike da kyakkyawar rayuwa, baya rasa nasaba da abin da ke zaburar da wasu ƙungiyoyi na addini. Shirya taruka na makon Shehu Usman Danfodio, wanda wannan ita ce shekara ta tara ana gudanar da shi. Muhammad Lawal Maidoki shi ne jagoran shirin.
Don gashi yanzu an ba hanyar su muku ga inda mun kacanci kanmu. To da za mu koma ga wannan hanyar tasu ta adalci da gaskiya da bautar Allah da son juna, wato kuma da bin shari'a Allah, to da mun zauna lafiya. To kaga rashin binta inda ya kawo mu yau.
Da yake an jima ana fadakarwa akan koyi da koyarwa magabata don samun kyakkyawar rayuwa, ya amfani da koyarwar aikace ne kadai zai iya nuna tasirin aiki da ita ko akasin haka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Ibrahim da kashi na biyu na labaran duniya.
Hanifa, hukumar lafiya ta duniya ta yi gargaɗi jiya Laraba cewa bullar cutar Ebola a babban birnin ƙasar Uganda na nuni da haɗarin da ke tattare da ci gaba da yaduwar wannan mugunyar cutar, tana mai kiran makwabtan ƙasashe da su ƙara ɗaura ɗamara. Tun bayan da ma'aikatar harkokin lafiya ta ƙasar Uganda ta yi shelar ɓarkewar cutar ranar 20 ga watan Satumba, kasar ta yi rijistar mutane sama da 150 da suka kamu ko kuma ake kyautata zaton sun kamu da cutar, ciki har da waɗanda suka mutu 64 a cewar hukumar ta WHO. Kuma tun bayan da mummunar cutar ta yadu zuwa Kampala a makon jiya, an tabbatar da samun mutane 17 da suka kamu da cutar, abinda shugaban WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya gaya ma manema labarai kenan. A ƙarshe, gabanin taron tattaunawa kan sauyin yanayi na COP27 da za a yi a gandun shakatawar Sharma El-Sheikh da ke Masar a makon gobe, akwai fargabar yiwuwar mamayar Ukraine da Rasha ta yi ta haddasa wasu abubuwa da suka mayar da hannun agogo baya dangane da ci gaban da aka samu game da batun magance ɗumamar yanayi. Kuma hakan ya ɗauke hankalin duniya daga haɗarin da ke tattare da ɗumamar yanayin. To amma akwai ƙwarin gwiwar cewa matsalar makamashi da ake fama da ita ta fara sa wasu ƙasashe sun fara yin bankwana da makamashin ƙarƙashin ƙasa. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Faransa Emmanuel Macron na daga cikin shugabannin ƙasashen duniya da za su halarci babban taron na mako biyu wanda za a fara ranar Lahadi. Mamayar Ukraine da Rasha ta yi ta haddasa zaman ɗarɗar a faɗin duniya. Ci gaban da aka samu na baya-bayan nan a babban taron da aka yi na COP26 a Glasgow bara ya samu cikas a cewar Anthony Fraggatt na cibiyar nazari ta Chatham House da ke birnin London.
Da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai kuma rahoto na gaba inda zai kai mu jihar Kaduna, inda aka samu ra'ayi mabambanta tsakanin hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kaduna da kuma kungiyar kristoci ta ƙasa wato kan reshen jihar dangane da dalilin ƙarancin kristoci da suka tafi Jerusalem don ibada a bara, a yayin da hukumar alhazan ke ganin rashin wayar da kan maniyyata ne ya kawo ƙarancin. Ita kuma kungiyar kristoci ta ce matsalar tsaro ce ta cinye kuɗin da ya kamata kristoci su biya kujeran zuwa ibadar a bara. Ga rahoton Isa Lawal Ikra da ya aiko mana daga Kaduna.
Dalilin ƙarancin kristocin da suka biya kuɗin zuwa Jerusalem don yin ibada a bara dai shine makasudin ziyarar shugaban hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Kaduna zuwa ofishin kungiyar kristoci ta ƙasa kan reshen jihar Kaduna. Sai dai kuma nan take shugaban kungiyar kristocin Rabaran Joseph John Hayabu ya ce biyan kuɗin fansa ne ya cinye kuɗin kungiyar ya sanya kristoci ba su iya zuwa ibada a baran ba.
Idan ya ce yana da damuwa krista 8 na kawai sun je Jerusalem, ya nuna kaman baya Kaduna. A cikin shekaru 3 ko 4 da sun wuce a Bethel Baptist High School kare an doke yara 121 Baptist kare da rikan Baptist kare ta ba da kuɗi miliyan 1.1 har biliyan 250. Banda wannan an sake sace mutane a church na Baptist da yafi 30-40, wancan kuma sun bada kuɗi daban banda wannan 250,000. Ekwata nan ta fara gaya maka yawan mutanen da an sata. Catholic ma ba kawai an sace ba, an kashe fadodi cikin wata ɗaya, an kashe fadodi guda 3 a jihar Kaduna. To ya za a gaya mana da cewa ba mu je Jerusalem ba don akwai damuwa, bayan ba a damu da zancen tsaro da shi ne ya hana mu bacci ba. Domin kuɗin da ya za mu biyawa mutane su je Jerusalem shi muke ta biyawa yan bindiga domin a dawo da mutane yan uwanmu da sun kama su. Ba yan Kaduna san da cewa ko a yau din nan an sace mutane. Har yanzu muna kokarin neman yadda za mu dawo da mutane da an sace su. Shi yasa mun ce da cewa maganar zuwa Jerusalem ba shi ne damuwarmu yanzu ba. Babban damuwarmu shi ne a dawo da zaman lafiya a Kaduna.
Sai dai kuma shugaban hukumar jin daɗin alhazan ta jihar Kaduna, wadda ita ke kula da ziyarar kristoci zuwa Jerusalem da kuma musulmi zuwa ƙasar Saudiya, Malam Yusuf Yakub Al-Rigasiyu, ya ce shugaban kungiyar kristocin ya fake da tsaro ne ya saka siyasar shi.
Amma an samu musulmai wajen su 2,489 suka jajin haji bana. To amma kuma sai aka san bangaren kristoci sun su 8 ne ko suka je Jerusalem. To kaga wannan idan dai an ce shugaban adali ne dole abin ya dame shi. To sai muka ce to bari mu je mu kai musu ziyara mu duba ne me ya sanya ba a samun mutane suna ziyartar ainihin wato Jerusalem da yawa. To wannan ya kai mu ainihin wato kan office ta Kaduna.
To amma ya kuka ji da abun kuma da ya biyo baya?
Ai malam ka san idan mutun yana shugabanci kuma sai dawo da siyasa ba zai dadi ba.
Ya saka siyasa a bayanan shi?
A gaskiya akwai siyasa a bayanan sa gaskiya. Misali in kana maganar kisan mutane da kidnapping da aka tayi da sauransu a giwa ana ta kashe mutane kwanakin baya can a Bannin Gwari a lokacin da yake magana an samu matsaloli da yawa su a Bannin Gwari. Kuma wannan abin da ake ba Kristoci ko ake ba musulmi ma sun ma fi samun matsaloli akan wannan fiye da ainihin su Kristocin. To idan ka ce ba za ka tafi Jerusalem ba saboda gwamnati ba ta kawo karshen kashe-kashe da masu sauransu, kaga baka kan adalci ba.
Zargin saka siyasar kuma shine shi ma shugaban kungiyar Kristocin jihar Kaduna Rabaran Joseph Hayabe yayi wa shugaban hukumar jin dadin Alhazan ta jihar Kaduna.
Idan har a cikin halin da muke ciki sai jama'a sun ji mun doki kuɗi mun bayar domin a je Jerusalem, jama'a za su tunani ko muna ba mu da lafiya ne. Domin ba zai yiwu mu doki kuɗi mu bayar a je Jerusalem bayan ga mutane a hannun yan bidiga ba su dawo gida ba. Mu mun doki wani abin kamar ta siyasa ne mai yawa domin lokacin zaɓuka sun zo, shi yasa ana kawo zancen zuwa Jerusalem. Don me umi Jerusalem da ba sai yanzu muke magana Jerusalem.
Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka hoyi ba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Wani binciken da Bankin Duniya ya gudanar game da ilimin mata a lokutan baya na nuni da cewa kashi 89 cikin 100 na 'yan mata suna kammala karatunsu na firamare a duniya, sai dai kashi 77 cikin 100 ne kawai suke kammala karatun sakandare. Binciken ya ci gaba da cewa rashin ba 'ya'ya mata damar samun ilimi mai zurfi yana janyo wa ƙasashe asarar kuɗi tsakanin $15 trillion zuwa $30 trillion. Yau shirin domin iyali zai fara haska fitila a arewacin ƙasar Ghana, yankin da ake fuskantar koma bayan ilimin 'ya'ya mata, kafin mu kai ga haɗa kan masu ruwa da tsaki domin neman sanadi da kuma mafita. Bari mu shimfiɗa da wannan rahoto na musamman da wakilinmu Idris Abdullah Bako ya haɗa mana.
Miliyoyin 'ya'ya mata ba sa samun karatu a yau, kamar yadda masana suka ce hakan na faruwa ne sabili da bambancin jinsi, talauci da kuma al'adu. Waɗannan 'yan matan suna da buri kamar 'yan uwansu samari, kuma suna da burin neman ilimi da kuma taimakawa iyalinsu da al'ummarsu baki ɗaya. Amma mafi yawanci ana tauye musu wannan damar, a tozarta su, sannan kuma a tilasta musu yin auren dole a ƙasashe da dama na duniya. A nan Ghana tun shekara 1995 ake ba da ilimin firamare da ƙaramin sakandare kyauta ga 'yan ƙasa, kuma a shekarar 2017 shugaban ƙasa Nana Akufo-Addo ya sanar da ilimin babban sakandare kyauta domin wanzar da ilimi ga kowa ba tare da la'akari da jinsi ko bangaranci ba. Duk da wannan damar da gwamnati ta bayar ga ilimi, kaluma da hukumar ƙididdiga ta Ghana ta fitar a kwanan nan na nuni da cewa 'yan mata kimanin 250,000 masu shekaru 6 zuwa 14 ba su taɓa zuwa makaranta ba sam a yankin arewacin Ghana. Alƙaluman ƙasa baki ɗaya na cewa kashi 7.8 cikin 100 na 'yan mata masu shekaru 6 zuwa 14 ba sa zuwa makaranta, kuma 3 cikin 4 daga cikinsu suna zaune ne a yankunan karkara. Wannan alƙaluman ya tayar wa ƙasa hankali, musamman waɗanda suke da alaƙa da arewacin Ghana. Malam Bashir Shehu, mai sharhi ne akan harkokin ilimi, ya bayyana wasu dalilan da yasa hakan ke faruwa da kuma muhimmancin ilimin mata ga al'umma.
Abin da ke da damuwa ne almost 26,000 su ne yan JHS junior high waɗanda ba su shiga mafasali ba. Wanga abu mai damuwa saboda neman ilimi ya zama dole. dole a bisa ga kan kowane da namiji ko mace. Abubuwan da ke haifar da waɗanga abubuwa yawanci sai ka gani kamar yima mata aure da sauri waɗanda maybe ba ran suke nema ko ba su amince da wannan abu ba. Baya ga haka bai kamata a ce da aure na ana taliban ma neman ilimi ba, saboda way marriage is not an obstacle to education. Amma in sun nemi an musu auren da yake shekarun su na kasa yana kawo ba za su karasa da ilimi ba, saboda ba su san da za su tafiyar da lamurran su ba.
Shin ko ta ina rashin baiwa ƴaƴa mata ke komawa da al'umma baya? Alhaji Bala Sa'ad shine director makarantar Ghana Lebanon Islamic School GLIS dake Accra.
Yau population mata yafi maza yawa, bi ma'ana yau mun hana mata ilimi wato za mu ruguzar da duniya duka baki daya. Na biyu kuma in ka duba yau yaro duka in ya tashi karfin alakan shi da uwan shi yafi karfi da uba, saboda lokaci da yawa ubannai suke fita su je su nemo su kawo. Dan shi ita uwan da ke kokari da yaro koko da yara da ke gabanta in ba a bata ilimi ba, kaga la Allah yaran da za su taso su ma sun samu aibi wurin ilimi. In aka ba mata ilimi to society duka al'umma duka mun ci amfani, amma in aka hana mata ilimi wallahi bamu da future.
Yunus Salahuddin Obanjo mai fashin baki ne akan al'amuran yau da kullum ya dora muryarsa akan illar rashin baiwa ƴaƴa mata ilimi ga al'umma.
Inda ake aurar da ƴariyar mace ba wani ilimi, ba wani karatu, ba wani tarbiya, gaskiya ina da babban illa ma kasa. Akwai ƴar mata wayanda yake masu shekaru kasa da yake yau muna maganan ga sun je gidan aure amma saboda ba su da wani karfi ko mu ce wani ilimi na zama gidan aure, yau su sun zo da yara biyu uku da yake yau suke ta fama su ciyar da wannan yaran da yake single mothers. To kagan irin waɗanga hali wanda yake idan yau in dai na mace ta bar aure ba ta da wani dama ta kare kanta da ƴaƴanta, yana sa su yaran nan da kansu suna fadi cikin miyagun ayyuka da tabi'u na kwayuka da sauran aikin sata da sauran su. Sannan matan ma kuma same su karshe cikin karuwanci da wasu ababen da yake yana cikin ababen da ke komar kasa baya.
Yawancin fa'idodin ilimi kamar yadda bincike ya nuna yana fitowa ne daga kammala karatun sakandare. Malam Muhammad Lamin Abdulhamid shine mai baiwa almajirai shawarwari da jagoranci a harkar ilimi na makarantar Ghana Lebanon Islamic School dake Accra. Ya bayyana kalubalen da yake fuskanta a matsayinsa na mai hulɗa da almajirai mata a koda yaushe.
Wani lokaci an zo akai wani wuri sai iyayen na son a musu aure. To wannan ya zama wani tangarda abinda ke shishigi cikin lamarin yaran mata. Tana fa mun samu wata ma da yake ta kai ta kare jiya ta ta shiga SSS yada ne mai kokari, amma no wata wannan ya ta kare jiya ta shiga iyayen aka masa ta yi aure. Da ta komo daga baya ta yi bayan aure ta shiga SSS ba ta juma ba don ta dauka juna biyu. Akwai wata kuma wallahi ita ta kai JTS 2 har ta kusa JTS 3 an kusa a rubuta biz. Sai na samu labari kaman ko yaron za ta yi aure, sai na kira har baban na ba shi hankuri ya bar yariyan ta gama biyi san ma san baya da ba wai ana ga alaman yariyan idonta ya soma tana batun maza za sauri ko suna gudun kunya. Nace tunda dai ta kai za ta rubuta biyi ku ba ta wannan ba ta samu certificate din yace san ma don gaba ba mu san challenge da yaran da ta face ba. Wata rana mun ci abin ganga zarafinta, wata rana ta zarge mu ka ganci za ilimin na at least mu ba ta one foundation.
Kwalliya ba za ta taba biyan kudin sabulu ga ilimin mata ba sai da gudunmawar iyaye. Hajiya Safura Tumada uwa ce wacce ta kula da ilimin yarta har zuwa jami'a ta bayyana kalubalen da ta fuskanta.
Yayi kamar na zama single parent dai, to amma lokacin da kakanta ke da rai wallahi ya taimaka mini. Amma da yazo ya bar duniya wahala duka yazo kaina, shani school fees, shani hostel, kuɗin abinci, komai dai kaina yake ni ke wahalan abina. In dai lokacin school ya kai wani bi ita da kanta ke sayawa kaina ta ce mini ma lokacin school ya kai she na biya hostel fees sannan ta school ko she na biya school fees to inda duk kudi yake duka kamata in nemi in kawo in bata sannan ta tesku. Iyaye su yi kokari domin zamanin ga da muke sai da ilimi shine jagoran komi. In ka ilmantar da diya mace ka ilmantar da al'umma kowane irin hali suke ciki su yi kokari su kai ƴaƴan su mata su kuma su ba su karfin gwiwa su je su taimaka musu ko ta wani hali ne su taimaka musu su je su samu ilimi mai kyau. Shi yasa na ce dai akalla ilimi komai dai ya taimake ta sosai. Ni kuma ina ganin amfanin shi kwarai.
Ilimi yana da matukar muhimmanci ga ƴaƴa mata wajen sanin ƴancinsu. Yana bude hankalinsu ga kiyaye kansu daga abin da zai cutar da su da sanin ya kamata. Wasu dalibai sun bayyana jin dadinsu ga kasancewar samun ilimi da suka yi.
Sunana Yasmin Isa Jibril Abbas. Ni daliba ce da ta gama karatun ajin secondary. Gaskiya ilimi ya taimaka mini. Na sanin makoma na a cikin rayuwa. Ilimi ya waye min kai. Kuma ilimi ya bari na gane inda duniya ta dusa. Kuma ilimi ya bari na waye sosai akan abubuwan da ke gudana a sassa daban-daban na duniya. Kuma ya sa na fahimci yanda rayuwa take gudana. Da ilimi ne ya mace za ta samu ci gaba, ta samu ilimi ta waye, domin samun ilimi zai taimaka ma iya wace wurin samun rayuwa mai kyau.
Sani Fatima Abubakar. Na ci amfanin ilimi sosai don akwai wasu abubuwan da ban sani ba, amma da na tena neme ilimi na zo na sassan su abubuwan da ya fi yin yi da abubuwan da bai fi yin ba. Ma na ka tafi hospital don neman ilimin da na yi, sannan yan gwagwada mata abubuwan da doctor ya ce ta yi ko magungunan da aka ce ta sha shi. Sa neman ilimi dai na ci amfanin shi sosai. Neman ilimi dai na da wuya, amma dai ka sa himma ka samu yayi maka sauki maka jin wahalar.
Kamar yadda hukumar kididdiga na Ghana ta fitar a kwanan nan, yankuna uku da ke arewacin Ghana da suke da kaso mafi yawa na ƴan mata da ba sa zuwa makaranta a halin yanzu da kuma waɗanda ba su ma taɓa zuwa makaranta ba, su ne yankin Savannah na da kashi 40.2 cikin 100, sai yankin Arewa maso gabas na da kashi 29.3 cikin 100, sannan yankin Arewa na da kashi 28.5 cikin 100.
To a gaida Malam Idris. Sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin abinda masu ruwa da tsaki za su ce dangane da wannan lamarin. Kafin nan, a madadin wakilinmu a birnin Accra na kasar Ghana, Idris Abdalla Bako da Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shirin, alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne dadin duniya. Mata su ne duniya, su ne sarakan duniya.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Fadar shugaban Amurka ta White House ta zargi Koriya ta Arewa da jigilar abinda ta kira ɗumbin albarusan bindigogin artillery zuwa ƙasar Rasha a ɓoye don mara mata baya a mamaye Ukraine da ta yi. Mai magana da yawun majalisar tsaron ƙasa ta Amurka John Kirby ya ce Amurka ta yi imanin cewa Koriya ta Arewa na a ta bakinsa ƙoƙarin nuna kamar tana tura makaman ne zuwa gabas ta tsakiya ko arewacin Afirka. Ya iya yi ƙyasin adadin makaman da ake turawa don mara baya ga fafutukar da Rasha ke yi ɗin. Wata tawagar Iran za ta tafi Vienna don tattaunawa da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai sa ido kan makaman nukiliya, a cewar ministan harkokin wajen ƙasar Hussein Amir Abdullah jiya Laraba, a daidai lokacin da tattaunawa kan batun farfaɗo da yarjejeniyar nukiliya ta shekara ta 2015 ta cije. Iran za ta tura tawagar cikin kwanaki masu zuwa, saboda ta fara tattaunawa tare da inganta haɗin kai tsakaninta da hukumar ƙasa da ƙasa ta sa ido kan makamin nukiliya IAEA, abinda Amir Abdullah ya gaya ma manema labarai kenan a birnin Tehran. Bai yi cikakken bayani game da mambobin tawagar ko takamaimiyar ranar fara tattaunawar ba. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai sa ido kan harkokin nukiliya ta sha matsa lamba ma Iran kan ta yi bayani game da yadda aka yi wasu abubuwan nukiliya suka kasance a wasu wurare uku da bata bayyana kasancewarsu ba tun farko. An shirya shugaban Jamus Olaf Scholz zai gana da shugaban China Xi Jinping gobe Juma'a. Scholz na jagorantar wata tawaga ce ta manyan 'yan kasuwa a matsayin shugaba na farko daga wata ƙasa ta Turai da zai kai ziyara China tun bayan barkewar annobar COVID-19. Wannan ziyarar na zuwa ne ƙasa da mako biyu bayan da shugaban China Xi Jinping ya samu wa'adi na uku wanda hakan bai taɓa faruwa ba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi ƙarfe 8 Agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Ibrahim da ya taya ni gabatar da shirin da Salamu Abu da ya hada sai kuma injiniyan mu na yanzu ni Hanifa Kabir Isa nake ce mu ni lafiya ma'assalam.